أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى زامو تشغب دكاراتو نشرح للتافع اللمع في أصول الفقه نا أبي إسحاق الشيرازي وان ديرو سيدرانا دا شكرا دريهبو دا سبعين دا شدا زمن دا يقباتا من تتو نا أبن دا شافي مقدمة العلم واتو شنفتا كما دا مقدمة نائل من أصول الفقه inda ake tattauna abin da ya shafi ma'anan ilimin da kuma menene ilimin yake bantu da shi, sannan kuma fa'idojin ilimin da falalansa da sauran abubuwan da suka kunshi al-mabadi'ul ashara din nan da aka saba wato kaddamar da su wa dalibi in zai koyi ilimi, duk da mu mun takaita a cikin mabadi guda uku wadanda su ne mafi muhimmanci. سوني الحد والموضوع ثم استمر منفدي معنى أصول الفقه ده كما يد أصول الفقه يكيبي ده سورن إلموما ده كما واتو ثمر واتو فللا ده كما فائدوجي نا أصول الفقه تو إن شاء الله يوزامو بود لتافن أغرغجي بعد تاريد واتو تويت مقدمات با za mu karanta muqaddimatul kitab wato shi kuma muqaddima na littafi, saboda ai muqaddimatul ilmi shi shinfida ne na ilimi gaba ɗayan sa, to amma shi muqaddimatul kitab kuma shinfida ne da mashiga na littafin da za a karanta. Wannan kuma al'adan malaman mu magabata haka suke yi, wato suna muqaddimatul kitab duk wani littafi sai su yi masa introduction su fadi a ciki wato menene dalilin da yasa suka wallafa littafin, sannan ma in akwai wasu terminologies kaman wasu mustalahat wasu kalmomi da suke amfani da shi a cikin littafin da ma'ana daban da ma'anan da aka sani sai su yi bayanin sa duka a cikin me a cikin muqaddimar littafin, sai su ce in kuka gani a cikin littafin nan nace kaza to ga abin da nake nufi, in kuka ga kalma kaza to ga abin da nake nufi, sai ga yayi bayanin manhajin sa a cikin littafin, inda zamu iya samun wannan a wurin ko Khalil ma yayi irin wannan a cikin mukhtasar nasa na fiqhu na malikiya, ko sai ce maka ushiru bi fi halil mudawwana wa bil ikhtilafi la ikhtilafi shari'a fi fahmiha, ko ba haka ba bil ikhtiyari lil lahmi, yace wai misali idan kuka ga nace fiha a cikin littafin nan ina nufin to al mudawwanatul kubrani, idan nace al ikhtilaf ina nufin sabanin masu sharhin mudawwana a fahimtar me mudawwana ke nufi a wannan wurin, idan nace kalman al ikhtiyaru ina nufin wannan maganan zabi ne na al imam al lahmi. Kaga tun daga farkon littafin yayi wa kansa muqaddima, yayi wa kansa kuma manhaji, kuma yayi bayanin su, saboda duk wanda zai karanta littafin ya zama ya san su, shi yasa ba a wato wadatuwa da karanta muqaddimar littafi. Malamai suna cewa muqaddimatul kutubi kunuzun makhfiya, wato muqaddima na littafai kunuz ne, wato taskoci ne boyayyu wanda mutane ba su gane littafi sai sun je sun san wannan taskar. To shi yasa insha Allah yau zamu yi magana akan muqaddima na littafin al-lum'a na usulul fiqh wato na al-Imam Shirazi, wanda shine littafin da muka sa zamu karanta a wannan fannin bi iznillahi ta'ala. Kuma shi littafin Luma dai littafi ne wanda umda ce wato ginshiki ne cikin ginshikan littafan da ake karantawa a usulul fiqh, har ma ya kai mawaki yana yaban littafin yana cewa in shi ita shar'a rasulillahi mujtahidan tufti wa ta'lamu haqqan kullama shuri'a faqsud hudita aba ishaqa mughtaniman wadrus tasanifahu thumma ihfaz al-lum'a, yace idan kana so wato a ka san shari'an Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, kuma ka zama mujtahidi, wanda muka yi bayani me ake nufi da mujtahidi a wancan zaman da muka yi, tufti kazama kana iya fatawa wa ta'lamu haqqan kullama shuri'a sannan ka san duk wani abin da Allah ya shar'anta a cikin addinin musulunci sani na gaske to faqtil hudita aba ishaqa yace to ka nufi aba ishaqa shirazi wato mawallafin littafin luma din kenan mughtaniman sannan kuma ka ribance shi wa durusta sanifahu sannan ka koyi littafan nasa thumma hafizil luma'a sannan ka ma haddace wato al-luma din da zamu karanta din nan kaga kenan ashe in so samu ne ma ba kai takaitawa a karanta shi mutun zai yi ba ar haddace shi ma zai yi to kaga kenan wato littafin nan an dan yi mana summarizing falalansa da kuma muhimmancin sa ga wanda ke son ya san ilimin usulul fiqh to shi a al-imam Shirazi yana fadiya muqaddimar littafin sa yana cewa bismillahir rahmanir rahim yana cewa da sunan Allah mai rahma mai jin kai wa sallallahu ala muhammadin kuma salatin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata bisa ga annabi muhammad wa alihi da alayensa wannan kuma abu ne da mun sani an saba a cikin littafai malamai inda su fara sai sun fara da bismillahir rahmanir rahim dalilaina da yawa da suka dogara da shi wurin fara littafan su da basmala daga cikin mafi karfin dalili shine Allah subhanahu wa ta'ala da bismillahir rahmanir rahim ya fara qur'ani saboda farkon sura a qur'ani ka gani a tartibi kenan ba wai a nuzuli ba wato a tartibin mushaf shine me shine suratul fatiha kuma shi ma ya fara da menene da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to ka gani koyi da Allah subhanahu wa ta'ala sai malamai su ma su zama suna rubuta littafan su suna fara shi da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da shi shi ma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafan nasa da yake da sakonnin sa da kuma rasail da yake aikawa zuwa ga umara'un sa da kuma sarakuna da kuma sojoji da kuma sahabban sa suka fita sariya ko suka fita yaki in zai yi musu rubutu to yana farawa da bismillahir rahmanir rahim muna da hadisi a cikin sahihul bukhari naga hadisi na bakwai da al-imam al-bukhari ya rawaita hadisu hiraqal kenan wanda yake cewa hadathana abul yaman da kenan an qala akhbarana shu'aib an az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utba din nan da hadisi ibn abbas yana fadin cewa manzon Allah ya aiki tahiyatul kalbi zuwa ga hiraqal wato sarkin abin nan azimur rum kenan sarkin rum a lokacin asham kenan to sai ya fada a cikin littafin cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillahi ila hiraqal azimur rum ko salamun ala man tabi'al huda sai manzon Allah ya zama ya fara wannan wasiqan da bismillahir rahmanir rahim aka koyi da manzon Allah shi ma a wannan babin shine abinda malamai suke yi wurin fara littafan su da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma akwai hadisi da manzon Allah ke fadin cewa hadisi ne Abu Dawud Sijistani ya rawaye shi daga Imam Az-Zuhri daga Abi Salmah ibn Abdurrahman daga kuma Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah yana cewa kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin haka hadisin yazo a lafazi mahfuzi duk da malamai suna kawo shi a littafai inda su fadi wato madogaran fara littafi da bismillah sai su ce wai kullu amrin fi balin la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim amma malaman hadisi sun yi wallafa littafai na tabbatar da cewa lafazin shi la yubda'u fi bi bismillahir rahmanir rahim bi inganta ba wato ma'anan hadisin shi ne manzon Allah ya ce ne duk wani aikin alkhairi wani aiki mai muhimmanci a addini in mutun zai fara shi to ya fara da bismillahir rahmanir rahim kafin ya fara wannan aikin an gane haka manzon Allah ya faɗa to amma lafazin ya fara da bismillahir rahmanir rahim malamai sun ce ba haka yazo a hadisin ba lafazin da yafi inganci shine manzon Allah ya ce ne in mutun zai fara wani aiki na alkhairi mai muhimmanci a addini to ya fara da fadin alhamdulillahi rabbil alamin to amma kuma duk da haka akwai wani riwaya wanda al-imamu ahmad ya rawaita a cikin musnad nasa lafazin wannan riwayan kuma kullu amrin zibalin la yubda'u fi bi zikrillahi manzo Allah na cewa duk wani al'amari mai muhimmanci a cikin addini da ba a farawa da fadin Allah subhanahu wata'ala ko zikirin Allah subhanahu wata'ala ko ambaton Allah a ciki ko fadin alhamdulillahi kafin a fara to wannan wannan aikin abtaru ne wato aiki ne da yankacce ne ko kuma wa yankacce ne marasa albarka ko kuma ba zai kai karshe ba to dan haka in mutun na san aikin sa yayi albarka ya kuma kai karshe indai aikin alkhairi ne to ya fara da fadin alhamdulillahi rabbil alamin ko da fadin wani dai lafazi na ambaton Allah a ciki shi yasa malamai suka ce to ko da lafazin bismillahir rahmanir rahim bai tabbata ba ai lafazin zikrullahi ya tabbata to shi ma bismillahir rahmanir rahim ai zikrullahi ne to kaga kenan dogara da waɗannan hadisan su ma abun dogara ne wurin fara littafi da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tawassuli da salati da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sa Allah yana karban addu'a cikin hadisai sun tabbata a cikin sunan Tirmidhi shi ma ko ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani bawan Allah wato yayi sallah sannan yayi addu'a ya tashi ya tafi sai manzon Allah ya ce faqad ista'jala ar-rajul a wani riwaya faqad a'jala ar-rajul yayi gaggawa sai manzon Allah ya ce a kira shi aka kirawo shi sai manzon Allah ya ce wai in kana son Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'anka ya ce to ka fara da farko tukunna da asmi ala Allah kafara yabun Allah subhanahu wa ta'ala thumma salli alayya sai kai salati gare ni thumma ud'u tustajab sannan kai addu'a za a amshi addu'anka to kaga malamai kuma suna son littafin nan nasu wato mutanen da za su karanta su amfana da shi sai suka fara da bismillahir rahmanir rahim da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma sunna ce muttaba'a tun da dadewa a malamai suna wannan yana cewa qala shaykhul ajallu wato shehi malami al ajallu mai girma al imam kuma shugaba al awhadu wanda irin sa a zamanin sa shi kadai ne wato wannan duka yabo ne gare shi da kuma nuna irin girman sa da kuma darajar sa a ilimi abu ishaq sunan sa wato wannan alkunya kenan da ake masa baban ishaq wanda ke da suna ibrahim sunan sa ibrahim ne ibnu ali dan sa dan ali ibnu yusuf dan yusuf al fairuz abadi dinnan wurare ne a can wato Iran kenan tunda Shiraz kaga gari ne a Iran ko to al imamu Shirazi mutumin Iran ne kar a ji kalmar Iran a zata cewa shi'a ne a ba haka bane eh yanzu wato al aqida shai'a a Iran yanzu wanda shine aqidan daular kaga shi'anci ne to amma ai shi'anci ya mamaye su Iran din nan da Iraq ne daga baya ko ba haka ba irin daga baya ne ya mamaye su amma can da malaman da suke can duka gaba daya so al-Imam al-Ghazali kansa shi ma kaga mutumin Tus ne Tus ma can Iran ne to dan haka ga Imam Muslim nan shi ma mutumin Nisabur ne an gane san Iran ne to dan haka a lokacin duka malaman ahlus sunna wal jama'a su suke nan kafin wato shi an ci ya mamaye wurin gaba daya to al-imamu shirazi malamin ahlus sunna ne wal jama'a sannan kuma wato malami ne na mazhaban shafi'iyya mutumin shiraz kenan qaddasallahu ruhahu wato Allah ya tsarkake ruhinsa wa nawwara dharihahu Allah kuma ya haskaka wato kabarin sa alhamdulillah yana fadin al-imamu shirazi yana fadin cewa alhamdulillah yana godewa Allah kama huwa ahluhu godiyan da wato da ta cancanta da zatin Allah subhanahu wataala wa salawatuhu sannan salatin Allah su tabbata ala Muhammadin abisa ga sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wato karshen annabawa wa sayyidil mursalin kuma shugaban manzanni manzanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jerin annabawa a aikowa shine na karshen su Allah na faɗa cikin suratul ahzab ko ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamin nabiyyin kuma warshi ya karanta wa khatima annabiyina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa amma kuma duk da haka sayyidul mursalin ne shugaban manzanni ne ko ba haka ba dan haka shi yasa ake ma kiransa nabiyul anbiya'i wa rasulul mursalin shi annabin annabawa ne kuma manzan manzanni ne saboda shine shugaban su gaba daya bal ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne ga talikai gaba daya ko al-imamu at-taqi yusubki wannan babban malamin nan da ya kai darajar al-ijtihadul mutlaq ma a zamanin sa ya wallafa littafi sunan littafin at-ta'zimu wal minna bi fi tafsiri qawlihi ta'ala la tu'minunna bihi wa la tansurunna yana magana akan cewa shi manzon Allah tun wato farkon halitta shine yake manzo har zuwa zamanin da yazo har kuma zuwa tashin kiyama wato manzo ne tun farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta dan haka shi manzon manzanni ne ko dan haka annabawan da suka zo ma gaba daya kafin zuwan sa sun zo ne saboda su yi shinfida ko ba haka ba sun zo ne su yi shinfida da kuma su gayawa mutane cewa to fa annabi gashi nan zuwa eh ko ba haka ba sayyiduna Isa yayi ma bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in kala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulillahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad yace gashi ina muku bishara daga manzo zai zo bayana sunansa Ahmadu yana bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Sulaiman shi ma haka a cikin hadisin da aka rawaito daga Ka'ab al-Ahbab ya kasance yana mururi da Madina sai yake cewa nan ne inda za a aiko annabin da zai yi hijira ya zo Madina to duk wanda kuma ya bi shi waqtada bihi wattaba'ahu dakhala aljannata shine al-imam subukin ke fadi a cikin ta'iyarsa da yayi akan sira yana cewa wa man rasulayman ibn daud taibatan wa qala huna lil mustafa daru hijrati dan haka annabawa sun zo suna bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Musa ma yazo haka gashi na hadisin Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As a cikin sahihul Bukhari duka sun tabbatar da cewa annabawa suna zuwa su yi bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne bal ma Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran ko ya ce wa akhadha Allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna Allah ya dauki alƙawari daga annabawa cewa to zan aiko ku amma kuma idan annabi yazo daga baya to za ku ajiye wato aikin da na muku ku bi sa ko ba haka ba ku bi shi sai ya zama shine shugaban ku ku kuma mabiyan sa to sai tafi su kike cewa dan haka fadin Allah subhanahu wataala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira cewa kafatan linnasi dinnan a wato ba wai nas wato mutanen zamanin manzon Allah bane a kafatan linnasi ne wato annabi ne ga duk annabawa tun farkon halittar annabawa duk farkon halittar mutane shi annabin su ne kawai abin da yasa risalar sa bata zama ita ce ake bi ba shine kasancewa bai zo a zamanukan zamanin da annabawan suka zo bane da yazo ne gashi Allah ya ce to zasu ajiye annabcin su ko kuma risalar su su bi shi duk da zasu zo shi yasa sayyidina Isa shi ma zai zo daga baya kuma zai zo a matsayin shi na ɗaya cikin al'umman manzon Allah ne kuma a annabin shi zai zo ko ba haka ba a annabin shi zai zo amma kuma duk da annabtan mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan aka shi suke cewa sayyidul mursalina ko al-imam Suyuti ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aike shi zuwa ga mala'iku yanda an aike shi zuwa ga mutane kuma an aike shi zuwa ga aljanu al-imam Taqiyyu Subki ya wallafa littafi mai suna ad-dalala ala umumir risala na tabbatar da cewa manzon Allah an aiko shi zuwa ga menene aljanu da mutane ne gashi nan muna da suratul jinni a qur'ani kul uhiya ilayya annahu sama'a nafar min aljinni wa qalu inna sami'na qur'anan hajaba kana da shi kuma a cikin suratul ahqaf wa sarafna ilayka nafar min aljinni yastami'una alquran dan haka duk aljanu gaba daya mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sannan kuma suna rawaitan hadisi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suma ko Imam al-Mustadrak al-Zabidi yana fadi a cikin Alfiyatu Sanad yana cewa wa qad talaqa bis-sama'i al-akmali fatihata al-kitabi bit-tasalsuli kama talaqaha 'an al-Burhani muhaddith al-atfal shaykh al-Jani wa huwa talaqa 'an lisan al-Qadi shamahrush al-Mawlavi al-Atiradi wa mithluhu in lam yakun mu'tabara lakinnahu yuzkaru hatta yunzara to ire-iren wannan Imam Suyuti yace har mala'iku ma manzo Allah ya aike shi gare su dalilin sa kuma yana da yawa yana cewa daga cikin fadin Allah subhanahu wataala suratul an'am kul ayyu shay'in akbaru shahada qul lillahi shahidun bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bihi wa man balag aka Allah ya fadi a cikin suratul an'am ko ya ce ne wa man balag an mun wahayin alqur'ani nan da yi muku gargadi da duk wanda kuma qur'ani ya kai gare shi kuma qur'ani ya kai ga waye ya kai ga mala'iku har ma sayyidin imamu Suyuti yake cewa manzon Allah ma an aiko shi zuwa ga kansa saboda balagahul qur'an dan ka rasulun ne ga kowa da kowa ga komai da komai insha Allah to wannan duka shine ma'anar sayyidul mursalina yace sa'alani ba'du ikhwani yace wasu daga cikin ƴan uwana kaga malamai magabata suna da tawazu'u sai ka sami cewa ikhwanin nan yana ce ƴan uwanan nan sai ka daya cikin daliban sa ne amma ba zai ce wai wato wasu dalibai na sun ce dan wallafa musu littafi ba a sai ce wasu ƴan uwana haka suke yi malamai magabata sai ƴan uwana sai ka duba ka ga ma dalibin shi ne ba wai wani sa'an shi bane ko kuma malami irin sa bane to amma ba zai ce wai dalibi na ba sai dai ya ce wai dan uwana saboda tawazu'u yace an usanni falahu mukhtasaran fil madhhab wai in wallafa masa littafi takaitacce fil madhhabi wato a madhhaban shafi'iyyan da muka ce in aka ce al madhhabu shafi'i a usulul fiqhi ana nufin mazhaban da ke sabani mazhabul fuqaha na ahlur ra'i da aka yana shafan wato Hanabila da Malikiya zan aka ce al mazhabul shafi'i fi usulul fiqhi wato madrasatul mutakallimin kenan da aka fi usulul fiqhi a cikin ilimin usulul fiqhi li yakuna zalika mudafan ila ma alimtu min at-tafsira saboda ya zama wannan littafin ya zama ajona shi ya zama kuma ƙari albisa ga abin da na riga na wallafa a littafi na at-tafsira dama yana da littafi mun faɗa mai suna at-tafsira shi ma yayi shi a usulul fiqhi na khilaf na bayanin sabanin wato usul da masajir na mazahib a cikin wato usulul fiqhi ya wallafa littafin yayi bayani akan wannan towa kenan kenan littafin tafsira ya riga yayi littafin lum'a kenan ce na wallafa littafin tafsira fil khilafi na bayanin sabanin wato mazahib a cikin usulul fiqh fa ajabtuhu ila zalika to sai na amsa wato ni ma da yi daga gare ni jawaban li mas'alatihi saboda ya zama na riga na bashi ansan abin da ya roka wa qada'an li haqqihi sannan kuma wato izama na biya masa bukatansa ko ba haka ba kuma na sauke nauyi sadake kaina tunda dalibi na ne dan haka ya nemi abu gare ni kuma wajibi ne mene wajibi ne in biya masa bukatansa na ilimi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa cikin hadisin nan da ya rawi aka rawaita daga Anas ibn Malik kuma aka rawaita daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da gairu wahidin cikin sahabbai har ma wasu malamai sun kai shi darajar tawatur ma al-Imam Ahmad Siddiq al-Gumari yana da littafi ya bashi suna abin nan man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bil jami min nar sunan littafin raf'ul manar bi turki hadisi man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bil jami min nar wanda aka tambaye shi ilimin da ya sani kuma sai ya boye bai gaya mutanen bai ba su ansa ba to Allah ya ce ran kiyama za a daure shi da linzamin wuta wal iyazu billah kaga kenan dole in zan malami aka masa tambayan abin da ya sani to dole ne ya bada ansa saboda Allah ya riga ya ce dole shi za a tambayan fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ko ba haka ba to kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ko to ya zama wajibi kenan idan aka tambaye shi ya bada ansa wa ashartu fihi ila dhikri al khilaf sai yace to nayi ishara a cikin littafin nan na luma zuwa ga bayanin sabani na malamai a usulul fiqh wa ma la budda minhu min ad dalil da abinda babu makawa dole a kawo shi na tabbatar da dalilin madogaran malamai a abinda suka dogara da shi na usulul fiqh fa rubbama waqa'a zalika ila man laysa indahu ma aniltu min al khilaf yace yayi haka ne saboda za a iya samun wanda shi littafin tafsiran nan da ya gabata bai isa gare shi ba yanzu kaga gashi muna karanta littafin luma kuma mafi yawan mu yanzu anan kila bamu da tafsiran ma to sai ce to kaga nayi luma saboda kila wanda nayi luma nayi ishara zuwa ga sabani da na riga nayi bayanin wasu su a cikin tafsira saboda wanda idan tafsira bai isa gare shi ba kaga yana da luma zai zama bai zama wato ya jahilci wannan fannin ba fa ila Allah ta'ala araghabu wa iyahu as'alu yace to ni kuma duk roƙona da kwadayina da nima na daga Allah ne wa iyahu as'alu shi kuma nake roƙo an yi wafiqani lisawabi kuma ya datar da ni zuwa ga dai anya madaidaici wa yajzila fil ajri kuma ya maida ladana ya zama gwagwaba masu yawa innahu wasawabi shi ma duka ma'anan sa ladani innahu karimun wahhab saboda shi Allah karimi ne wahhabun kuma mai kyauta ne walamma kana al-gharadu min hadha al-kitabi usul al-fiqh yace tunda wato dalili na wallafa littafin nan shine bayani akan usulul fiqh wajaba bayanul ilmi to kaga ya zama dole kenan mu yi bayani menene ilimi a wurin malaman usulul fiqh wa dhanni kuma menene zato a wurin malaman usulul fiqh wa ma yattasilu bihi ma da duk wani abin da ke da alaka da abubuwa guda biyun nan dole ai bayanin su li anna bihi ma yudraku jami'u ma yata'allaqu bil fiqh saboda ai da ilimi da zato ne ake iya rizkan duk abin da ke da alaka da fiqh thumma nadhkuru an-nazar sannan kuma zamu yi bayani akan abin da ake nufi da an-nazar wato duba cikin dalilai wad dalilu sannan mu yi bayani menene dalili ma kansa wa ma yattasilu bihi ma da duk wani abin da ke da alaka da su li anna bi zalika yahsulu al-ilmu wadh-dhannu saboda ai da haka ne ake iya samun ilimi wadh-dhannu da kuma wato zato mafi rinjaye wurin fahimtan hukunci thumma nubayyinu al-fiqha bayan mun gama bayanin wa'ancan gaba daya sai mu yi bayanin menene fiqh a wurin malaman usulul fiqh sannan mu yi bayanin menene usulul fiqh din kansa ma a wurin malaman usulul fiqh insha Allah ta'ala da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bamu dama na fahimtar duk waɗannan abubuwan da za a yi mana bayanin su daga baya to insha Allah wannan da muka yi yau shine ake cewa muqaddimatu kitabin za mu tsaya anan sai mu tashi insha Allah a babi na gaba sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.